sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba, 3 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hanifa da kanun labarai.
Shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta ziyarci Taiwan tare da tawagarta don bayyanawa karara cewa ba za su yi watsi da Taiwan ba. Masu kada kuri'a a jihohi da dama na Amurka sun kada kuri'a a jiya Talata a zaɓuɓɓukan fidda gwani da za a yi gabanin babban zaɓen watan Nuwamba. Kasar Sin ta aiki da wani jirgin ruwa na soja zuwa birnin Hambantota mai tashar jiragen ruwa na kasar Sri Lanka a daidai lokacin da ake samun saurin sauye-sauyen yanayin siyasa a tsibirin.
To, kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a wani bangare na bukukuwan zagayowar ranar samun yancin kan jamhuriyar Nijar, hukumomi da 'yan kasar na ta tsokaci game da makomar kasar.
Ne akwai matsala da yawa, kuma babban matsalan ma ta tsaron da sai mai fata Allah dai shi gyara.
Za kuma a ji ƙarin bayani kan yarinyar nan, 'yar shekaru 16 wadda ake tsammanin ita ta kashe kanta ta hanyar rataya a Kano.
Ita dai yarinyar nan dai gaskiya lafiyar ta hasali ma ko ba mai hayaniya bace, shine abin da ya fi mutane mamaki. Duk wanda ya san yarinyar aka ce ta rataye kanta, saboda ne halayyar yarinyar ba mai hayaniya bace, kuma ko duk wanda ya san ta ya san mai shiru-shiru ce, ba ta da damuwa da mutane.
Kamar kowane yammacin ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Irikaya ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan tuni, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi a yau Laraba ta ce tawagarta ta 'yan majalisa ta ziyarci Taiwan ne a tabakinta domin bayyanawa karara cewa ba za mu yi watsi da Taiwan ba. Ta kara da cewa yanzu fiye da kowane lokaci haɗin gwiwar Amurka da Taiwan yana da muhimmanci, kuma wannan shine sakon da muke kawowa a nan a yau, inji Pelosi. Ta yi tsokaci kan wani sabon kudirin doka na Amurka da aka amince da shi da nufin bunƙasa samar da na'urorin sarrafa wasu na'urorin da ake yi a cikin gida da kuma taimakawa kamfanonin Amurka ta yadda za su yi gogayya da na ƙasar Sin. Pelosi ta faɗa wa Majalisar Dokokin Taiwan cewa kudirin yana da babbar dama ga haɗin gwiwar tattalin arzikin Amurka da Taiwan. Kasar Sin ta nuna adawa sosai ga ziyarar Pelosi, tana mai gargaɗin cewa ba za ta amince da abin da take ganin tamkar saba ma ikonta ne kan wannan tsibiri mai cin gashin kansa. Jim kaɗan bayan da Pelosi ta isa da yammacin jiya Talata, kasar Sin ta gayyaci jakadan Amurka tare da sanar da atisayen harbe-harbe a kusa da yankin Taiwan da suka hada da harbin harsasai masu dogon zango a mashigin Taiwan, wanda ya raba tsibirin da babban yankin kasar Sin da kuma mashigin muhimmin hanyoyin jigilar kayayyaki. Masu kada kuri'a a jihohi da dama na Amurka sun kada kuri'a a jiya Talata a zaɓuɓɓukan fidda gwanin da za a yi gabanin babban zaben watan Nuwamba da zai yanke hukunci kan ikon Majalisar Dokokin Amurka. A jihar Arizona, Karen Taylor Robson da Carrie Lake sun kusan kankankan a cikin 'yan takarar gwamna na jam'iyyar Republican da kashi 3-4 na kuri'un da aka kirga da safiyar Laraba. Lake yana samun goyon bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ake sa ido sosai da goyon bayansa gabanin zaben watan Nuwamba, wanda ya yi nasara zai kara da sakatariyar harkokin wajen jihar Arizona Katie Hobbs, 'yar Democrat a babban zaben. Kujerar Majalisar Dattawan Amurka kuma za ta kasance a zaben watan Nuwamba a Arizona, inda ɗan takara mai ci Mark Kelly ke fuskantar sake zaɓe. Blake Masters mai samun goyon bayan Trump ya doke tsohon sojan ƙasar Jim Lemon. Ba ana sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger wanda ke ci gaba da shagulgulan zagayowar ranar samun yancin ta a yau. Haruna Mamman Bako gare ka.
Ce mercredi 3/1960
tsohon shugaban kasar Niger Margayi Jore Hamani kenan a ranar Laraba 3 ga watan August shekara ta 1960 inda yake cewa dangance da yardar da ɗan Niger suka dora masa na shugabancin wannan kasar da ma nika masa yarda yana sanar da cewa Niger ta samu yancin kanta a wannan ranar.
Je proclame solennellement l'indépendance du Niger.
A dukkan fadin kasar ana gudanar da shagulgullan dasa itatuwa a yau domin yaki da gurgusuwar hamada don tunawa da ranar ta samu yancin kai da ƴan Niger da a bana ke a shekarar ta 62. Mahukumta dauko daga ƴan majalisun dokoki na kasa da magajin nan gari da ke kasancewa masu iko na kusa ga talakawan kasar sun yi furuci game da irin halin da kasar ta samu kanta a tsawon wannan shekaru, musamman ganin har yanzu ana fama da talauci da fatara a kasar, musamman mazauna karkara, kamar yanda za ku ji hirar mu da waɗansu daga cikin su a yau da sahi.
Fatima Ibrahim, muna roƙon jama'a duk wanda duk ya shifka icce guda shi tattalin shi har ranar da ya kai wurin da za shi ba mu amfani.
A matsayin ku na ƴan majalisu masu yin dokoki na kasa, na ganin shekara 62 da samun yancin kai, har yanzu kasar nan tana cikin wani yanayi, akwai dai talauci musamman ga mazauna karkara, iya mata na ci gaba da wahala. Za ku yi amfani da irin wannan lokaci domin doka kuduri a nan gaba don ƙara sauƙaƙa ma musamman mazauna karkara rayuwa a cikin wannan kasar.
Lalle abinda muke bisa gare shi ne na tattala ma karkaru da dama wuri-wuri kambacin rayuwa da ta samu kumci.
A matsayina Ibrahim kace na dan ƙasa, ina godiya, ina fatan kuma Allah Ubangiji shi maimaita mana. Yau kusan shekara 62 da kasar mu ta samu yancin kai, kuma waɗanda sun kake ga husaha na duk shekara a dasa ice, to Allah Ubangiji shi biya su kuma Allah ya gafarta musu.
Akwai matsala da yawa, tunda babban matsalan ma ta tsaron da sai mai fata Allah dai shi gyara.
Su ma dai ƴan kasar sun koka game da matsalolin da ke ci gaba da ci musu tuwa ƙwarya duk da share shekaru 62 da samun yancin kai.
Ko mai zabira anti an bar yancin kai kene ya kamata komai komai a harkar sai abawa masu ƴan kasar nan su wanda shi ba wai abu ta yanzu ga yanzu misali yanzu ga kan kaga mai ya kamata ce ƴan kasar su an wanda shi na daya bai da ci ba ce mai muna san mu wajen 100 don abu ga hanya ga hin na siyo shi ya ce wannan more tunda mu talaka shi nan kan wanda shi ya hin wata mahala wasu ta ya ci adi dan bai wasu ta ya ina so an alaka shi ga banza haka bi ba.
Umaru a sunana ke ga dai sai dai Allah, tunda gaskiya yanzu matasa dai ga suna babu aikin yi babu komai araka dai sai dai musa addu'a kawai wanda ta duba abinda ta talaka suna cici.
Shekaru 62 da samu incin kai, har yanzu mafi yawancin ƴan Niger na fama da matsalar ruwa, ba wutar lantarki, ga karamcin hanyoyi da wuraren shan magani, tare da matsalar karatun boko da shugaban kasar ya ce jarabawa ƙarshen karatun boko na wannan shekarar ta bana ya nuna cewa akwai jan aiki a wannan fannin a nan gaba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hanifa da ci gaban labaran duniya.
An jinkirta kada ƙuri'a da ƴan jam'iyyar Conservative ta Birtaniya suka yi shirin yi a zaben Prime Minister na gaba, bayan da wata hukumar leƙen asiri ta Birtaniya ta yi gargaɗin cewa masu satar bayanan intanet na iya sauya ƙuri'un mutane, inji jaridar Telegraph a jiya Talata. Rahoton ya ƙara da cewa babu wata takamammiyar barazana daga wata ƙasa mai adawa, kuma shawarar ta kasance ga magari kuma game da tsarin kada ƙuri'a da kuma rauninta. Sakamakon damuwar, an tilasta wa jam'iyyar Conservative ta yi watsi da shirin baiwa mambobin damar sauya ƙuri'unsu ga shugaba na gaba a fafatawar, a cewar jaridar Telegraph. Rahoton ya ƙara da cewa har yanzu ba a bayar da katin kada ƙuri'a ga mambobin jam'iyyar kusan 160 ba, da a yanzu aka yi musu gargadin cewa za su iya zuwa nan da ranar 11 ga watan Agusta ba. A baya dai an fara fitar da gurgun ne daga ranar Litinin, inji jaridar ta Telegraph. Manyan jami'an diflomasiyar kudu maso gabashin Asiya da ke taro a babban birnin kasar Cambodia sun kara kaimi a yau Laraba don dakatar da tashe-tashen hankula a Myanmar da kuma magance wasu batutuwan da suka shafi yankin mai cike da sarkakiya. Wannan dai shine taro na farko na ido da ido na kungiyar ministocin harkokin wajen kasashen kudu maso gabashin Asiya tun bayan barkewar cutar numfashi ta COVID-19 wadda ta raunata tattalin arziki da diflomasiya.
Gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan jihar Kano, Najeriya muka dusa, inda aka samu wata yarinya yar shekaru 16 a rataye matatta a gidansu, al'amarin da ya janyo bincike da kuma tambayoyi daga jama'a. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Kauyen garin Dawo da ke da tazarar kimanin kilomita 30 daga birnin Kano na dabda babbar kwalejin horas da manyan jami'an 'yan sanda ta Najeriya, kuma yana kan babbar hanyar da ta sada birnin Kano da jihohin arewa maso gabacin Najeriya. Da yammacin Litinin dinnan ce aka tsinci gawar Safiya Kawu a rataye a guda daga cikin dakunan gidansu, da hakan ke alamta cewa ko dai Safiya ta rataye kanta da kanta ne ko kuma an rataye ta har ta mutu.
Sunana Musa Jibrin, garin da ƙaramar hukumar Warawa. Ni ɗan nan ya ce a burina tunda ƴar kanwata ce. Ina wurin aiki ma akai mun waya ka ce in zo ga ƴata, Allah ya mata rasuwa. Sai na ce me ya faru, aka ce an same ta a gida a ɗaki a kulle, an yi hangin ɗinta, duka ƙofofin gida biyun duk a rufe suke. Muka zo muka samu ba komai a tare da yarinyar nan, tana zuwa makaranta ta je Islamiya, ta je boko, ita ta yi wanke-wanke, ta yi girki, ta yi shara, ta yi komai da komai, ta dafa mahaifinta ruwan shayi da safe, ya sha ya fita wurin neman abinci. Ita yarinyar ba ta da saurayi, ba ta kai munzilin aure ba ma.
Kazalika wani matashi a ƙauyen na garin Dau ya yi ƙarin haske kan abin da ya sani ko ya fahimta game da wannan al'amari.
A wajen ƙarfe 2 akwai wayanda sun ganta ta yi wanki ta koma gida, daga baya kuma bayan sallar magariba sai aka ce ta rataye kanta. An ji an same ta ta rataye kanta da turmi guda biyu da babba da ƙarami, ta taka babban, ta dora ƙaramin a saman babban a saman ƙaramin. Aka je aka tarar ta ture ƙaramin daga saman babban, wuyan na ta rata. Ita dai yarinyar nan dai gaskiya lafiyar ta, hasali ma ko ba mai hayaniya bace. Shine abin da ya fi mutane mamaki, duk wanda ya san yarinyar aka ce ta rataye kanta, saboda ne halayyar yarinyar ba mai hayaniya bace, kuma ko duk wanda ya san ta ya san mai shiru-shiru ce, ba ta da damuwa da mutane, kowa zai iya bata wannan shirin wallahi.
Kokarin jin ƙarin bayani daga kakakin rindan ƴan sandan Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa bai yi nasara ba. To amma bayanan da na tattara a ƙauyen na garin Dau sun tabbatar da cewa jim kaɗan da wakanar lamarin, jami'an ƴan sanda sun bayyana a kofar gidan Malam Kawu mahaifin Safiya, kuma nan take suka fara aikin su. Sai dai a nasa bangaren Dr. Muhammad Hadi Musa, masanin halayyar ɗan adam da zamantakewa, ya ce tazarar sadarwa tsakanin iyaye da 'ya'yansu ko kallace-kallacen fina-finai ko kuma tasirin da ƙawaye kan yi da karance-karancen da basu dace ba a kafar sadarwa ta zamani, ko ma ta'ammali da ababen sanya maye da yara kan yi a asirce ba tare da sanin iyayensu ba, na daga cikin dalilan da kan jefa matasa cikin irin wannan yanayi.
Iyaye su yi kokari su zama ƙawayen 'ya'yansu, su ƙara buɗewa 'ya'yansu damammakin da za su iya yin hira da su, su tattauna da su, su ji damuwarsu, su ji ƙawayensu, su ji abokanansu, su ji me ya faru a makaranta, da suwa suka haɗa akan hanya, da aka aike su kasuwa, da suka je ɗiban ruwa, ta yadda a ciki yaro zai rinka bada bayanan da a hankali iyayen a matsayinsu na masu hankali za su rinka tsintar bayanai, kuma su yi ƙoƙarin gyara ko saita tunanukan 'ya'yansu ta yadda 'ya'yan nan za su zo su zauna lafiya, su ma su zauna lafiya.
Dr. Muhammad Hadi Musa kenan, malami a Jami'ar Najeriya ta karatu daga gida, kuma masani akan halayyar ɗan adam da zamantakewar al'umma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fa'are wadda har jisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro, barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau, dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu sauka a Ilori, jihar Kwara, inda wata kungiya da Hausawa suka kafa kan bunƙasa zaman lafiya tsakanin kabilu. Sannan sai mu leƙa kefi jihar Nasarawa, inda tsohon dan majalisa Aliyu Wadada zai faɗa mana ra'ayinsa kan yanda Arewa za ta saki farfadowa da zaman tare.
Arewa zaman ta samu duhu, sai nishaɗi, sai sharholiya, sai alfahari da yawan kwafe.
Wata kungiya da Hausa suka kafa a Ilori, jihar Kwara, na ayyukan zaman lafiya tsakanin dukkan kabilu. Shugaban kungiyar Malam Hayat Airo ya yi bayani filla-filla.
Duk wani Bahaushe da ya taso daga Arewa, muna faɗakar da su, muna zaune lafiya da mutanen gari, kar su nuna wani faɗa ko wani tashi hankali ko sata. Idan wani abu ya faru na Hausawa, muna tashi tsaye mu je mu karɓa musu ƴancin mu, ko da polis ne ko wasu ƴan daba haka, ana kiransu a faɗakar da su. Da akwai masu sai da kwakwa, masu sai da dibino, masu abin nan, duk Hausawa ne daga Arewa suke zuwa. Kullum muna musu wa'azi banda faɗa. Akan abin naira 10 ma kan su nemi, ko naira 50 su nemi tashi hankali ga wani. Wannan kungiya kuma tana taimakawa, ko bai rabe ne ko inyamuni, inda ya zo neman taimako muna taimaka mishi.
Wato ba sai ma Bahaushe kawai ake taimaka mawa
ba, sai ma Bahaushe ba. A takaice, akwai wanda ya zo ya ɗebo kayan shi zai saida. Dabto ne ya yi hatsari, dan Ilorin ne kuma, ya zo Allah ya ba da ikon ya same ni a zuri. Da na kawo kuɗi na bayi na ce tafi da kayan shi, ya kama kuka na ce ba komai. Sha'anin kungiyar mu kenan. Akwai marasa lafiya da suke zuwa taimako 10,000, 20,000 ma mu nemi taimako a basu, ba ma a cikin kungiyar suke ba. Dan haka shi kuma shugaban nan namu kullun a tsaye yake, Alan Shehu, yana taimakawa kungiya da aljihun shi na kungiya. Kuma idan yan Allah ya sa ya tafi gida Sokoto, ni yake bari da wannan aikin. Wani biki ne, wani abu na ne, za mu ɗebi motoci mu tafi, ba da sani shi ba ma. Daga can zai rinka aiko wani sa'in da kuɗi yana Sokoton, mu ci gaba da aikin kungiyar nan. Kuma masu shaya-shaya nan muna bi, muna faɗakar da su ma, idan mun ga mutum ya shaya a kamo shi, a mishi bulala, a zake su. Amma alhamdulillahi yanzu komai ya yi daidai.
Ana batun shiga kakar siyasa, akwai wani jan kunne da kuke yi ma yaran Hausawa a nan, kar su riƙa shiga irin bangar siyasa nan?
Mun hana duk Bahaushen da muka gani yana bangar siyasa, da mu kama shi mu gunta shi. Da akwai ƴan community muna tare da su, mu ma muna da abin nan, wani shari'a mu muke yi. Ba Bahaushen duk da yazo muka sa mishi doka baya wucewa. Mun hana Hausawa mu shiga bangar siyasa, a dauki makami ana wani abin nan. Ko mutum ya ba su kuɗi su ci, amma kar su shiga bangar siyasa. Amma mu hana su shiga kowace siyasa za su yi ba, su yi zaɓe. Da mu an gwannan nan ba tashi hankali, ko da zaɓe ya zo, suna ana zaɓe lafiya, a gama lafiya, ba wani faɗa. Kullum muna faɗakar da su, saboda kar mutum ya je nemo tashi hankali, ba babanka za a zaɓa, ba wani naka ba, ka je a ba kuɗi kana shaye-shaye kana. Mun hana wannan a cikin ƙungiyar, muna faɗakarwa kullum.
Faɗakarwa a kan batun shaye-shaye miyagun ƙwayoyi.
Mu da kanmu muna zuwa faturu, muna kama su, muna musu bulala a yanzu.
Kungiyar taku tana yin patrol kina?
A kungiyar muna patrol da yan community, yan sa kai, muna patrol da su. Inda muka san kuma mugu ana shaye-shaye a gurin, muna tura su kamo su, a yi musu bulala, a sake su. Amma yanzu abin ya yi sauki, ba wannan kuma an gwannan gaba ɗaya kwata-kwata.
A gaishe ka Malam Yahaya Dahiru. Yanzu kuma ga tsohon ɗan majalisar wakilai Ahmed Aliyu Wadada kan ra'ayinsa ta hanyar da Arewa za ta saki farfadowa da zaman tare.
Arewa za ta gyaru, amma me zai gyarar da Arewa? Shine mu koma daga inda aka fara. Mutanen Arewa, kamar yadda shugabanninmu na farko suka gina al'amari, aka ce lokacin Sardauna babu kowa ɗan Arewa ne. Babban abin da zai gyara Arewa shine rayuwa ta adalci. Abinda ta dace na wancan ne, ko ba yaran ka bane shi, ko ba addinin ka bane shi, da addinin ku ɗaya bane ba, ko ba garin ku ɗaya bane ba, a bashi. abun da ke sa a samu adalci, adalci kenan cikin al'umma. Kuma wannan idan muka koma da ita, kaga in aka ana adalci, maganan ni kayi mani don garinmu daya, ko kayi mani don addininmu daya, ko kayi mani don siyasanmu daya, ko ban dace da abun ba, kawai ka bani don wayannan dalilai, wannan ba zai sa arewa ta gyaru ba. Amma in muka sa adalci a tsakaninmu, duk wanda abun da ya dace nashi ne a bashi, mu zamanto tsintsiya madaurinmu guda kamar yadda aka sani. Wannan bambance nan ko ba mu yi maganan su ba, mun san akwai bambanci. Kai ka san akwai a matsayinka na musulmi, ka san akwai krista tare da kai a matsayin dan arewa, ka san ma akwai mai addinin gargajiya tare da kai a dan arewa, akwai wanda shi gaba daya ma zaman yake amma kuma dan arewa ne, kuma bai hana ka bashi haƙƙinsa ba. Allah bai ma ce kada ka ba shi haƙƙinsa ba, don da akwai wanda Allah zai ce kada a bashi haƙƙinsa a duniya, a rayuwa gaba daya. In ka duba tarihi na annabawa da tarihi na addini da gwagwarmayawa da bayin Allah, annabawan Allah suka yi, da Fir'auna ne. Amma kaga Allah ya faɗi wa annabawansa masu muhimmanci manzo guda biyu, ɗaya manzo ɗaya annabi, Musa da Harun, ya ce ku tafi gare shi, in kun tafi ku ce mashi ya daina azabtar da ƴaƴan bani Isra'ila, kuma ku ce mashi ya daina cewa shi Allah ne. Amma in za ku yi magana da shi, ku yi mashi da sassaucin murya, ko zai sa ya Allah ya san Fir'auna ba zai yi imani ba, ko ba haka ba. Amma adalci ne don Ubangiji ya nuna mana mu san adalci. Ga wanda ke kishi da shi, wanda ya ce shi Allah ne, amma ya tura annabawansa biyu ya ce amma kun tafi mashi magana, ku yi da sassaucin murya. Ba mu da adalci tsakaninmu, ba mu da kiyayewa tsakaninmu, babu tsoron Allah tsakaninmu, shi ne kawai ya lalata arewa. Kaga kuwa wannan abubuwa idan muka dawo da su, arewa za ta ci gaba, don arewa ce Najeriya. Duk yanda ka kai ka komo, arewa ce Najeriya. Amma ina muke yau? Abun namu duk ya zaganye ga duk wahalan ƙasa tattare da mu take. Kuma mutane su ce Buhari ne, Buhari name, Buhari shi yau ke shugabanci yau. Of course, a matsayin shi na shugaba akwai abubuwan da gwamnati hakki ne a ga ta yi yau. Amma in muka lura, mu faɗi wa kanmu gaskiya, wuraren da gwamnatin ma ke ƙoƙarin yin abubuwan da za a samu sauƙin al'amarin, gwamnatin na yi kamar ba ta yi. Saboda me? Zukatanmu ba kyau. Kuma Allah zai kullum ya ce zai zo mana da yanayi daidai iyayen da mu muke ne. Saboda haka abun arewa za ta gyaru, amma sai mun dawo da tsoron Allah, sai mun dawo da adalci a tsakaninmu.
Amma haka ne suwaye za su jagoranci dawo da waɗannan ɗabi'un, ko kuma kowa sai ya yi abin da ake cewa gyara ya faro daga kan kowa?
Da maman, yanzu ni da nike wannan magana, ai ni ma shugaba ne a daidai matsayin inda nike, me nike yi? Kuma irin mudin ne ba wanda za su faɗi cewa gashi din ba cika son su ba ma. Da ka faɗi cewa ayi kaza za ce ba ka da kunya, dan iska ne, dan wane ne, ai yaro ne. Shekara na 57 yau, ina da mata da ƴaƴa, kuma am a responsible leader by all standard. Amma an kai magana sai a ce wa yaro a shekara 57 wanda suka haife ni suna da file a gaban Allah. Buhari yau shugaban kasar Najeriya yana da file a gaban Allah, ni ma ina da file. Ka kalle ni ka ce mun yaro. Kuma meanwhile manyan da suke cewa mu irin mu yau yara, mu yara ne gare su, amma shekarun da Allah ya ba su nauyi suka fito aka ji su suka samu ɗaukaka, ba su kai shekarun da mu muke kai yau ba. To duk wa'annan abubuwa dole sai an dawo ga kansu. Akwai wurin da za a saurari wanda na ƙasa ne, akwai wanda inda za a saurari na sama, akwai wanda za a saurari na ƙasan ƙasa ma.
Ma'ana duk kowa sai ya koma girmama juna, ba maganar wannan ya fi wannan ko wancan ba shi da asali ko irin waɗannan ba.
To wani asali? Ba ya san ma ainihin yadda kai da kake cewa wani bai da asali ainihin yadda ka fito. Allah ya san ko ina ne kowanmu ainihin ma yaransa na farko. Ga tarihi, ga Ƙur'ani nan, ga Bible nan, duk sun nuna mana. Annabi Ibrahim Balarabin Saudi Arabia ne? A'a. Amma Allah cikin ikon shi ya tada shi ya kai shi Saudi Arabia. Nan ya haifi Ishmael. Allah kuma ya ba da doka, ya ba shi da izini cewa ka bar su. Ya bar su. Yana komawa inda ya fito. Aka yi mashi albishirin ɗa Ishaq.
ya haifi Ishaq, Ishaq ya haifi Yaqub, Yaqub ya haifi Yusuf, Yusuf Allah ya dauke shi daga sharrin ƴan uwa sai Misra, ya je zama sarki a Misra.
Masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Minajiyar Neja, wato Mustafa Nasiru Batsari, ni Nasiru Adamu Hikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya.
A gaishe ka, ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Babandi Mamman Bande da Hamidu Kalalabuwa da Iliya Garkin Daura tare da Ali Sarkin Yaƙin Nima. Suka ce ƙarin man diesel da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi hakan abin damuwa ne, la'akari da cewa zai haddasa hauhawar farashin kayayyakin masarufi. Allah ya kama fita, amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Mahmud Salihu Kauran Namuda a jihar Zamfara. Yace muna kira ga gwamnatin jihar Kano da ta baiwa malamin nan kadin haƙƙinsa wanda ƴan vigilanti suka lakaɗa duka har ya zama silar ransa, domin koda a ce wani laifin malamin ya aikata bai kamata su dauki hukunci a hannunsu ba. Sakon Haruna Muhammad yace jama'a a duk inda muke da fatan za mu daina zama kusa da hanyoyin ruwa domin mu kaucewa ambaliyar ruwa. Kamar yadda shugaban hukumar hasashen yanayi ta sa ya bayyana cewa za a iya samun ambaliyar ruwa nan gaba kadan a wasu sassan kasar mu. Sakon Babangida IBB Giyawa da Nazifi Ibrahim Rugan Mallam Shagari da Balaruwan Kanwa da Alhaji Muktar Jiniyo daga jihar Sokoto suka ce muna jajantawa ƴan uwa da ilahirin al'ummar garin Bajoga da ke karamar hukumar Funakayi a jihar Gombe a bisa ga ibtila'in ambaliyar ruwa da ya samu al'ummar garin wanda ya sanadiyar asarar rayukan al'umma da dukiyoyi. Muna roƙon Allah ya mayar wa kowa da mafificin alkhairi. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Umar Forever da Adam E. Adam Gashuwa. Suka ce muna taya jamhuriyar Nijar murna cika shekaru 62 da samun ƴancin kai. Allah ka ba mu dawwammamin zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
To mu ma mun gode Zahara da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
A taƙaice, shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi a yau Laraba ta ce tawagarta ta 'yan majalisa ta ziyarci Taiwan ne a ta bakinta domin bayyanawa ƙarara cewa ba za mu yi watsi da Taiwan ba. Ta ƙara da cewa yanzu fiye da kowane lokaci haɗin gwiwar Amurka da Taiwan yana da mahimmanci, kuma wannan shine sakon da muke kawowa nan a yau, inji Pelosi. Ta yi tsokaci kan wani sabon ƙudurin doka na Amurka da aka amince da shi da nufin bunƙasa samar da na'urorin sarrafa wasu na'urorin da ake yi a cikin gida da kuma taimakawa kamfanonin Amurka ta yadda za su yi gogayya da na ƙasar Sin. Masu kada ƙuri'a a jihohi da dama na Amurka sun kada ƙuri'a jiya Talata a zaɓukan fiddagwani da za a yi gabanin babban zaben watan Nuwamba da zai yanke hukunci kan ikon majalisar dokokin Amurka. A jihar Arizona, Karen Taylor Robson da Kerry Lake sun kusan kankankan a cikin 'yan takarar gwamna na jam'iyyar Republican da kashi 3-4 na ƙuri'un da aka kirga da safiyar Laraba. Lake yana samun goyon bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ake sa ido sosai da goyon bayansa gabanin zaben watan Nuwamba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma kar a mance a kasance da mu a shirinmu na dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Kafin mu yi sallama da ku, muna taya Alhaji Adamu Duguri murnar naɗashi sarkin Duguri kuma hakimin ƙasar Duguri, wanda mai martaba sarkin Bauchi Dr. Elwani Suleiman Adamu zai yi ranar Juma'a 5 ga wata a fadarsa, idan Allah ya kai mu. Allah ya taya shi riko, amin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leather Creation wacce ita kuma ta hada shi da injiniyan mu Al Santos, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa A huta lafiya, wassalam.